sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da kuma 16 kana masu sauraron mu jamhuriyar Niger za su iya kamun ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kamun ta sai su daddangwala voahausa.com Masare assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku yau Alhamis 1 ga watan Disamba na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a ba mu kanun labarai
Russia ta sha alwashi Alhamis shawara da ta cigaba da tallafa ma sojojin gwamnatin Syria Aleppo har sai an kawar da abin da ta kira ƴan ta'adda daga wannan birni farashin man fetur ya sake tashi yau Alhamis bayan da kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC suka cimma yarjejeniya na karagewar man da suke hakowa yau Alhamis al'ummar kasar Gambia suke zaben sabon shugaban kasa inda yayi jamme yake neman wa'adi na biyar kan mulki
to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta kebe domin yaki da cutar nan mai kare garkuwar jiki
ah gaskiya yanzu ni dai na samu lafiya don gaskiya yanda nake jin kaina a yanzu ni bana boye kaina cewa wai dan ina da wannan cutar ina bubboye kaina gaskiya bana boye kaina
to haka kuma muna da rahoton akan shirin nan na samarwa matasa aikin yi har su 200 a duk fadin tarayyar Najeriya wanda zai fara aiki yau kana muna dauke da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum Russia ta sha alwashi yau Alhamis cewa za ta ci gaba da tallafa ma sojojin gwamnatin Syria Aleppo har sai an kawar da abin da ta kira ƴan ta'adda daga wannan birni Wannan furuci na ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya biyo bayan ganawar da yau Alhamis sannan da takwaransa na ƙasar Turkiyya wanda ya ce jami'an diplomasiyar guda biyu sun amince da buƙatar da ke akwai cikin mai yarjejeniyar tsagaitauta a ƙasar Syria. Russia da Turkiyya suna goyon bayan ɓangarori daban-daban a rikicin na Syria inda Russia take dafawa shugaba Bashar al-Assad ita kuma Turkiyya take goyon bayan 'yan tawaye. Waɗanda suka shafi shekaru biyar suna ƙoƙarin kawar da shi daga kan mulki. Farmakin da sojojin Syria ke kaiwa Aleppo wanda ya hada da hare-hare ta sama daga Russia ya janyo damuwa game da tsaron lafiyar fararen hula da suke unguwannin gabashin birnin inda 'yan tawaye suka yi tunga. Syria ta jima tana bayyana mayaka masu adawa da ita da man 'yan ta'adda. Babban jami'in ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien ya yi kira ga dukkan ƙasashen da suke da tasirin yin wani abu da su ɗauki dukkan matakan da za su iya na kare waɗannan fararen hula da kuma hana birni mafi girma na ƙasar Syria zamowa tamkar makabarta mafi girma a cikin ƙasar.
A halin da ake ciki, sojojin gwamnatin Syria suna ci gaba da kutsawa cikin unguwannin Aleppo inda gundumomi masu yawa na waɗannan birni mafi girma a ƙasar suke faɗawa hannun gwamnati a karon farko a cikin shekaru da dama. A yayin da sojojin shugaba Assad da na ƙawarsa Russia suke ci gaba da lugudan wuta a kan gabashin Aleppo, wahala tana ƙaruwa ga mazauna birnin. Yayin da aka fara tunanin cewa watakila aski ya zo gaban goshi an yi wato kusan ganin ƙarshen wannan tawaye na shekaru 6 a ƙasar ta Syria. Masu fashin baki da dama suna ganin abin da ke faruwa kenan wani malami mai koyar da hulɗa na ƙasa da ƙasa a jami'ar nan ta King's College da ke London, Samir Puri, ya ce ƙwace gabashin Aleppo baki ɗayansa daga hannun 'yan tawaye zai nuna alamun kawo ƙarshen wannan tawaye na Syria a zahiri. Aleppo shi ne sauran wuri babba guda da ya rage a hannun 'yan tawaye, amma shugabanni masu tawayen sun ce babu ta yadda wannan yaƙi zai ƙare nan kusa saboda har yanzu suna riƙe da lardin Idlib da wasu sassan Syria. Wani masani a kan Syria a Chatham House, Hyde, ya bayyana zato cewa birnin Aleppo daga hannun 'yan tawaye zai kawo ƙarshen abubuwan da ke faruwa a Syria saboda faɗan da ake Aleppo ɓangare guda ne kawai na faɗace-faɗacen da ake yi a cikin ƙasar. Sai dai kuma akwai muhimmanci ga hasarar birni kamar Aleppo ga 'yan tawaye da akasarinsu 'yan mazhaban Shia ne. Puri ya ce ƙwace birnin Aleppo ba yana nufin take an kawo ƙarshen tawaye a Syria ba, a'a, amma kuma tawayen zai samu mummunan rauni. wannan birni shine mafi girma a Syria yan tawaye sun kwace shi tun a shekarar 2012 idan ya fita hannunsu me suke da shi na cikin bani na cikin bani gishiri in ba kaman da in an zo shawarin neman zaman lafiya
labarin duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC Farashin man fetur ya sake tashi a yau Alhamis bayan da ya samu tallafi daga yarjejeniyar da kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC ta cimma kan rage yawan man da membobinta suke haƙowa a karon farko tun shekarar 2008. Wannan shawara ta sa farashin mai ya cira sama da kashi 10 cikin 100 a jiya Laraba, inda daraja hannayen jari na kamfanonin mai ta yi tashin goron zabi. Karuwar farashin na yau Alhamis bata kai ta jiya Laraba ba to amma kuma gangar mai ta kai kimanin dala 50. Ministan mai na ƙasar Iran ya ce kasashen OPEC za su rage yawan man da suke haƙowa da ganga miliyan 1.2 a kowace rana, wato kimanin kashi 1 cikin 100 na yawan man da ake haƙowa a duniya kenan, domin ya komo zuwa ganga miliyan 32.5 a kowace rana. Kafin taron na jiya Laraba da aka yi a birnin Vienna a ƙasar Austria, Ministan makamashi na ƙasar Saudiya ya ce kungiyar OPEC za ta buƙaci ƙasashe masu arzikin mai waɗanda ba sa cikin kungiyar da su ma su rage yawan man da suke haƙowar. Ƙasar Rasha, wadda ba memba ce ta OPEC ba, ta ce za ta rage yawan man da take haƙowa a kullum da ganga 300,000. OPEC ta ce tana son ta ga farashin gangar mai ta kai kimanin dala 55 zuwa dala 60, matsayin da ta ce zai taimaka wajen sake farfado da tattalin arzikin ƙasashen da suka dogara kan man fetur kamar Najeriya, waɗanda shekaru biyu kenan suna cikin matsananciyar koma bayan tattalin arziki saboda faduwar farashin man fetur.
A yau Alhamis, al'ummar ƙasar Gambia suke zaben shugaban ƙasa, inda shugaba Yahya Jammeh, wanda tun shekarar 1994 yake kan karagar mulki, yake neman wa'adi na biyar a jere kan wannan kujera. Gambiyawa su 1,880 ne suka yi rajistar jefa ƙuri'a a rumfunan zaɓe 1,400 na ƙasar. Wanda ya lahi zaɓen zai mulki ƙasar Gambiya na tsawon shekaru biyar masu zuwa. Gambiya dai ƙaramar ƙasa ce da Ingila ta yi wa mulkin mallaka, wanda kuma ƙasar Senegal mai magana da harshen Faransanci ta kewaye ta ko'ina. Masu ƙalubalantar shugaba Jammeh sun haɗa da Adama Barrow, wanda yake wakiltar gamayyar wasu jam'iyyun hamayya su bakwai, da kuma Mama Kande na jam'iyyar Gambia Democratic Congress. 'Yan ƙasar Gambia da ke zaune a ƙasashen waje sun ce gwamnati ta toshe duk kafofin sadarwa, ciki har da shafukan sada zumunci na intanet, kuma sun ce sun kasa tuntuɓar 'yan takara da wakilan zaɓensu. Daga ƙasar Senegal mai makwabtaka da Gambia ma, mutane suna ta ƙoƙarin tuntuɓar 'yan uwansu da ke cikin Gambiyan don jin labarin abubuwan da ke wakana, amma abin ya ci tura. Wasu 'yan ƙasar ta Gambiya suna zargin shugaba Yahya Jammeh da laifin yin magudin sace wannan zaɓe tun ma kafin a yi shi. Jammeh ya musanta wannan, inda ya ce nasara tasa ce, yana mai gargaɗin 'yan adawa da kada su sake su yi zanga-zanga. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu faro da batun yaƙi da cutar nan mai kare garkuwar jiki da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a yau. Ga kuma rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana da.
Tun a shekarar 1988 ne aka fara wannan gangami, bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace ranar 1 ga watan Disamba na kowace shekara domin faɗakar da mutane game da wannan cuta. Gangamin shekara-shekara dai ƙari ne akan wanda ake yi a asibitoci da cibiyoyin ba da magani ga masu ɗauke da wannan lalura a sassan duniya.
Kowa lafiya ce wa daɗi, ku ƙara samun barin mai ita ko ba haka ba, saboda haka kullun a zo a ce mun ku kaza, kullun a zo a ce ku kaza, kullun a ce mun kaza, to wannan kaza da ake yi ku taya ku ake yi, saboda haka kullaka abinda ake faɗa din lalle a dinga kokari ana shan magani akan lokaci.
Guda kenan daga cikin malaman kiwon lafiya da ke lecture ga masu dauke da wannan cuta a asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano. Wasu daga cikin waɗanda na iske a wurin na cewa
Fatima Muhammad,
gaskiya yanzu ni dai na samu lafiya, don gaskiya yanda nake jin kaina a yanzu, ni bana boye kaina cewa wai dan ina da wannan cutar, ina bubboye kaina, gaskiya bana boye kaina, ina zaune da kowa lafiya, ina tare da mijina na samu lalura kuma shi ba shi da shi, amma ba shi yasa maka rabu ba wani dalili ne dai daban
matsala sunana Muftar Wada Zakariya Kasi kini dai na gamu da wannan lalura tun kusan 2004 dan na kwanta lalura kusan shekara ta uku ana kiba na kamar kayan wanki amma yanzu fa lillahi alhamdulillahi gashi yanzu inna da ke kama wata kila zaka iya zaka ji a jikinka kaga alamun magani yayi aiki kenan
Metron Salamatu Ma'azu da ke zaman shugabar cibiyar kula da masu lalurar HIV a asibitin Korowa na Malam Aminu Kano ta ce lecture yau da kullum da fadakarwa da ta kafafan yada labarai na tasiri matuƙa
saboda zaka ga cewa wannan sanarwa da gangami yana sa mutane su fito su kula da lafiyarsu amma idan mutum bai sani ba kaga zai iya zama lokacin da zai cutar da kansa sannan kuma sanarwa da muke yi yana dada fahimtar da jama'a shin in nazo na sha magani na ci abinci na kwantar da hankali na zan zauna da lafiya ta lafiya ina ganin a wannan dalili lallai ana samun ci gaba
Najeriya da yana cikin jerin kasashen duniya da al'ummar take fama da wannan cuta inda fiye da mutane miliyan 6 ke dauke da kwayar cutar ta HIV inji shugaban hukumar yaki da cutar ta HIV ta jihar Kano Dr. Usman Bashir
kasa baki daya kashi 3 cikin 100 na yan Najeriya suna dauke da wannan cuta wato akalla muna da kaman mutum miliyan 6 kenan da suke dauke da wannan cuta amma a cikin wannan miliyan 6 duk miliyan 3 suna kan magani kaman mu a nan jihar Kano kuma alhamdulillah mu abin da kidiga da mutane cewa mutum kashi 2 cikin 100 ne suke dauke da wannan cuta wato idan ka duba yawan jama'a mutum miliyan 14 muna da wajen mutum 280 wanda mu a kidiga muta wannan hukuma muna da mutum 235,546 wanda suke kan magani a asibitocin mu 395 da suke lura da masu wannan cuta a tsakanin hukumar mu 44 dake jihar Kano.
Rahotannin bayan nan dai na nuni da cewa masana kiwon lafiya a kasar Afrika ta Kudu sun gano sinadarin rigakafin wannan cuta ta HIV/AIDS. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kara kare mu daga batun cuta mai kare garkuwar jiki sai kuma batun shirin nan na samar da aikin yi ga matasa a Najeriya har su 200 a duk fadin tarayyar Najeriya yau kuma ne ake sa ran shirin ya fara aiki ga rahoton da Madina Dauda ta aika muna daga birnin tarayyar Najeriya
a watan jiya ne gwamnatin tarayya ta fito da jerin sunayen matasa 200 da tace sun samu nasarar shiga kashin farko na shirin Empower da gwamnati ta yi domin tallafawa matasa marasa aikin yi Sai dai shirin ya gamu da korafe-korafe a jihohi da dama na Arewa, musamman jihar Borno da rikicin Boko Haram ya daidaita su har da hanyoyin sadarwar su, kamar yadda za a ji a bakin sanata Baba Kaka Bashir Garbai, mai wakiltan jihar Borno ta tsakiya a majalisar dattawa.
Don gaskiya yadda aka yi, mu dai na jihar Borno an kware mu. Don abin da ya faru, ana amfani da computer ne. Kuma computer din ana amfani da abin da ake cewa internet. So internet yanzu a kasar Borno a Maiduguri ma muna da MTN Mass wanda take da 3D only guda daya ne a Maiduguri. Sauran ba su da 3D. So wannan applications din za a ga cewa idan mutane suka je computer wa'annan sai za su sanya shi a wannan web portal da ake magana za a sa computer din sai ana da 3D. So a Borno ga baki daya muna da 3D mass din guda daya ne. So kuma bayan haka local governments namu a kananan ma'aikatan namu yawancin su basu da lantarki balle a ce suna da internet connectivity. Za a gani a inda nake wakilta kamar kafin ma wannan fitinan yazo dikwa basu taba samun wutar lantarki ba balle internet connectivity. Dan bayan haka kuma Gamboru that is Ngala local government basu taba samu ba. Kala Balge basu taba samu ba. So wayannan balle a ce internet connectivity.
A bangaren majalisar wakilai kuma Muhammad Tahir Mangono shi ma daga jihar Borno yace a karamar hukumar da yake wakilta mutum biyu ne kawai aka dauka sai dai yace sun dauki mataki.
Da yake mu ne wakilan su in mun zauna shiru haka an cuce su. Shi yasa muka tashi sayan daka muka je muka samu hukumar da suke gabatar da wannan abu muka mika musu kukan mu kuma an doki mataki za a jara
To wani mataki aka ce za a dauka yanzu kenan rusawa za a yi a sake wani ne ko kuma a za a ba ku kafa ne ku kada yawan matasa
za a rusa a dauka wai su kuma a kowani karamar hukuma mu za mu bada sunayen mutanen da za su je su kawo mana mutanen da za su ci moriyan wannan shirin
A cikin matasa 200,250 ne aka dauka a matsayin malaman makaranta 30,000 kuma za su yi aiki a fannin noma yayin da ragowar 20,000 za su yi aiki a fannin kiwon lafiya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To Allah ya tabbatar da alheri har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC mu na yanzu agogo ya ce karfe 10 na safe da minti 15 ga kuma shirin mu na gaba
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin Malam Ibrahim Magu shugaban hukumar yaki da cin hanci EFCC a takaice zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage Idan kuna biye da mu malam yaka sai yayi tambayoyi guda hudu to amma malam Ibrahim Magu bai yi da amsa dukkan tambayoyin da aka yi da yayi ba lokaci ya kure a saboda haka ga shugaban na hukumar EFCC da amsa tambayar ko akwai dokar da ta baiwa hukumomin EFCC damar ta je ta bincike gidan mutum
kamar ma'aikaci haka kana da wani dukiya idan kana da mota ma haka in kana wani tuka moto wato ko kana da wani dukiya wanda ba abin nan
wanda
ai tambayarsa
wato wanda ake zargin ko za a iya tambaye mutum ina ya samu wannan kudaden wato EFCC tana
ina ya samu wannan kudi
to tambaye yawa
kuma magana daya yace ana dikeni mutane yes muna dikeni mutane fiye da wannan 48 hours amma abin da yake faruwa yawanci an kira mutum yana cikin matsala yakan ga mana wasu abubuwa wanda yakan bukaci mai sabon abubuwa yakan bukaci mai further investigation so doka ta ba mu dama mu je mu ga wa kotu za mu kai mutumin nan a gaban judge a gaban
alkali
sai mu ga alkali ko alkalai so sai da mu ga ma shi alkali ga yadda aka yi da Allah muna so ka ba mu oki ba mu izini akan cewa mu rike wannan mutum ko sati biyu ko sati hudu sai da mu gama binciken sai a sake shi so suna granting mana so duk wanda muka rike shi ne da wannan lokacin akwai court order remand warrant na kotu wanda ya ba mu daman da za mu rike shi
to wannan batu da kai ya kamu ga batun tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan matakan tsaro kanar samba da sauki wanda yake tsare a kotu an bada bailin shi amma har yanzu ba a bayar da bailin shi ba shi kuma me yasa har yanzu ake tsare da shi
to wannan ai wannan magana ya tsarki na inda
maganan kotu ne
maganan kotu ce maganan tana kotu already
to
ga kuma bagan tariya ne wannan abin ya abin
wato abin yana gaban
ma ba kuma muka rike shi ba
yawa to to mutum na gaba ya matsoye tambaya ko
assalamu alaikum ila takalin Nasir Giru nan ba kungiyar ma'aikata kafafan yada labarai don ci gaban kasa ina da tambaya ga shugaban hukumar EFCC kamar haka shin zuwa wannan lokacin da ka shiga office kamar mutane nawa marasa gaskiya wanda suka sace kudin al'umma kai nasarar kai su kotu wanda aka yanke musu hukunci tambaya ta farko kenan dukkanin kadarori da hukumar take kwaci a shin za ta sayar da su ne ko kuma za ta yi da su tambaya ta gaba wannan irin kalubale ne a dokance wanda yake ba matukar wahala wajen gabatar da wanda ake zargi har a yi masa hukunci
yawa
to wannan ke tambayoyina.
Tambayar sa ta farko yace ya zuwa yanzu tunda ka hau wannan mukami mutane nawa ne hukumar EFCC ta samu ta kai kotu har aka hukunta su?
Yanzu muna daga November last year zuwa yanzu wanda aka hukunta su a EFCC ya kai kusan 188 mutane
188
fiye da 88 fiye da 88 a waje daban-daban a Kano muna da su, a Maiduguri muna da su, a Gombe akwai, a Port Harcourt. So total abinda dai muka samu computer mai ya kai fiye da 188
waɗanda aka yanke
ba. Duk wanda yana so ya ga wannan abu akwai record a office namu. Duk wanda yana so ya shaida ya zo online ma za mu sa, online ma za a sa ga sunan mutum, ga hukunci, ga kotu, ga joji, da judge da alkalin da ya dauki abin nan da sauransu. Every detail yana kan website namu, website www.efccnigeria.org website namu kenan. Kaje website duka an yi listen wanda aka samu this year.
To
ba gaskiya ba ta yin wannan ba a cikin shekara.
To tambayar sa na batun kadarorin da kuka karba EFCC kamar irin gidaje EFCC za ta saida su ne koko ya za a yi da su, tambayar shi kenan.
The thing is idan muka samu hukunci ko muka samu order daga kotu, to dama akwai kaida yanda aka abin nan yana nan a rubuce, komai yana nan a rubuce, yanda za a saida kayan, yanda abubuwan da za a yi, za a yi advertising a pages of newspaper, za a zo, za a kawo masu baluwa za su duba gidajen kamar gidajen nawa zai kawo, sannan za a sa kasuwa, sannan za a sayar, za a sayar ma duk wanda yake da abin nan. Kuma ya danganta ga abin da kotu ta faɗa. Wata sa'a kotu za ta ce kudin da aka samu duka a bawa federal government, wata sa'a kuma za su ce a bawa victims, wata sa'a za a ce kamar state government za a ba a particular state government. Haka aka ake yi.
Yawa to kafin
abin da yanzu abin da yanzu muke yi, kin san wannan maganan yaki da rata
da cin hanci
da latawa da ciwa-ciwa, wannan mutane wasu ma ba su dauka cewa abin bai da kyau ba. Sai ka ga mutum ya je aiki ya fara shekara biyu uku, sai ya zo ya gini wani katin gini, sai ya zo da wani motoci kaza-kaza. So muna ne muna kokarin mu fahimtar da mutane jama'a nan abun ya so da kowa yana ciki, kowa zai sa hannu, don ba kuma mu kadai ba za mu iya ba, ko gwamnati kadai ba za ta iya ba. Dole ne jama'a mu haɗa gwiwa mu yaki da cin hanci da rashawa da ciwa-ciwa, don shi ne yanzu problem din sosai na Najeriya. So shi ne nake cewa a taimake mu a fahimci abin nan
wato illa cin hanci. Kuna buƙatar taimakon jama'a su fahimci aikin da kuke kuma su taimaka muku.
Exactly, yes, da gida za a fara.
Haka ne.
The moment mace in miji ya zo da wasu abubuwa ana tambayar shi, Alhaji ya akai wannan kuma ko ka saki aiki ne?
Da mata za ta iya kai ƙarar mijinta kuwa?
Za ta ce mana, kai, idan ya ga yana da kuɗi da yawa ai, to kuma aikin da yake ba haka ba, maimakon ta zo ta bari ta sha wahala daga baya. Shi ya sa ma yanzu muna shirin mu yi mobilizing mata, iyaye mata, a kan fighting corruption din. Yana zuwa on the 7th na December, wanda kuma mai girma matan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari za ta yi launching on the 7th, don muna so iyaye mata su yi joining namu.
Idan kuka yi launching ɗin da ban fahimce ka, za ku yi kira ne ga mata akan cewa idan ta ga mijinta yana shigowa kamar yadda kace da kuɗi ko kuma wasu abubuwa da ta san cewa albashin shi ne ko aikin da yake ba zai bashi ba, kuke son ita ɗin ta kai ƙarar shi wurinku?
no ba wai take karanci ba take kwari nashi tace yalla bai ya aka yaka ba wai take kokari nashi abin nan ba you know dan mutumin ya fahimci cewa nan gaba yana zuwa da abin da ba san kanta ba ba gaskiya bara ji dadi a gidan ba
to in ya shara mata ƙarya kuma fa
to ba kullum bane zai shara mata ƙarya iyaye ne mata
haka ne
suke koyawa yara da mata da manyan ba
tarbiya
to kaga idan kowa kowane gida an samu tarbiya na kwarai abin zai abin nan zai rugu kwarai da
masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Malam Ibrahim Magu shugaban hukumar EFCC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sebango ya tsage a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Yau sakonnin namu sun ta'allaka ne kan shirin samar wa matasa aikin yi na Empower, amma za mu fara ne da sakon Yakubu Abdullahi Damban, wanda ya fara magana a kan ranar tunawa da masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato AIDS. Wanda ya ce assalamu alaikum biyu a Hausa, a yau na rubuta muku wasiƙa ta ce dangane da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na 1 ga watan Disamba na kowace shekara don kula da masu fama da cutar ƙanjamau wato AIDS ko SIDA. Dan haka nake kira ga gwamnatocin kasashen duniya da su mai da hankalinsu wajen taimakawa masu fama da wannan cuta da fatan kira na ya isa kunnuwan da suka dace. Kan alƙawari cikawa inji Nasiru Kainuwa Hadejiya. Muna godiya ga gwamnatin Najeriya sakamakon tuka alƙawarin ɗaukan matasa aikin yi na tsarin Empower. Fata na ga matasan kowa zai yi aikin sa tsakani da Allah. Shima Mahmud Salihu ƙauran namo da cewa yi na yi wa ƴan uwana matasa 200 dake shirye-shiryen fara aiki a yau fatan alheri. Karkashin shirin gwamnatin tarayya na Empower da fatan matasan za su baiwa marasa kunya a yayin gudanar da ayyukan nasu. Assalamu alaikum viewers a Hausa. Shirin gwamnatin Najeriya na sama wa matasa aiki na Empower hakika zai taimaka wajen rage zaman banza da rashin aikin yi a tsakanin matasa. Sai dai har yanzu akwai dubban matasa da ba su da aikin yi baya ga waɗanda aka sama wa aikin. Wannan sako ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari. Matasan da suka samu damar samun aiki a karkashin Empower ina taya ku murna. Da fatan za ku zama jikadu na gari a wajen aikin naku. Sannan ina fata za ku tattara albashin naku domin cin moriyarsa ta hanya mai kyau. Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya, in ji shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. A ƙarshe sai saƙon Baba Gana Alhaji Dubawa Unguru, wanda ya ce ina kira ga 'yan ƙasar Ghana da su tsaya tsayin daka, don ganin sun zaɓa wa ƙasarsu shugaba na gari.
To madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice.
Rasha ta sha alwashi wa Alhamis Shawara da ta cigaba da tallafa ma sojojin gwamnatin Syria a Aleppo har sai an kawar da abin da ta kira 'yan ta'adda daga wannan birnin. Wannan furuci na ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya biyo bayan ganawar da yau Alhamisar da takwaransa na ƙasar Turkiyya, wanda ya ce jami'an diplomasiyya biyu sun amince da buƙatar da ke akwai ta cimma yarjejeniyar tsagaitauta a ƙasar Syria. Farashin man fetur ya sake tashi yau Alhamis bayan da ya samu tallafi daga yarjejeniyar da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC ta cimma karagewar man da membobinta ke haƙowa a karon farko tun shekarar 2008.
To madalla da taƙaitattun labaran mu ga ƙarshen shirin, sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Amma kafin mu tashi, bari mu taya Alhaji Muhammad Abubakar Baba a garin Kwantagora murnar auren ɗiyansa Nafisatu Muhammad Kwantagora da angonta Muhammad Kabir Husaini, wanda za a ɗora gobe a unguwar gidajen nan da ake kira State Locus a Kwantagoran. Allah ya ba da zaman lafiya. Anjima, muna so ne ku bayyana muna ra'ayoyinku game da alfanun da ke tattare da zuwa gwajin cutar nan mai karya garkuwar jiki. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Alfa Ahmed da ya tana da gabatarwa, da Julie Gresham da Saida Hamdul waɗanda suka ba da umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe, wanda Usman da Maryam da Safinatu Sada Sodangi za su gabatar. Kuma yau za su yi magana ne akan cutar nan mai karya garkuwar jiki su ma. A yi sauraro lafiya.